بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da 4 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 4 ga watan august shekara ta 2011 wannan shine kasar na 44 daga cikin jerin karatutukan littafin fiqh sirra wallafa professor zaid abdul karim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a basu manta ba a cikin karatun wannan littafi inda wani babu da malamin yake magana dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara bayyana ainihin wato da'awa yana bayyana da'awa sai masu izgilanci da masu adawa iri-iri suka taso amma sai ya bi umarnin Allah da Allah yake ce mishi fasda bima tu'mar ka ci gaba da umarnin da aka yi maka wa a'rid 'anil mushrikeen ka kawar da kai dangane da abubuwan da mushrikai suke yi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi haƙuri da wautar masu wauta da izgilancin masu izgilanci su masu wauta duka suke su kuma masu izgilanci izgilancin suke suna faɗin baƙaƙen maganganu da makamantan haka to malam yake nuna mana irin darussan da muke ɗauka a cikin wannan na cewa matuƙar za ka kira zuwa ga addinin Allah sai ka haɗa da haƙuri da kuma bin matakai waɗanda suka ainihin dace domin wannan shi ne ke kaiwa zuwa ga nasara a ƙarshen karatu mun ji ita wannan sura ta tabbat yada abi lahabin wa tab mun ji dalilin saukarta cewa tun farkon musulunci ta sauka don ta mai da martani ga wannan mutum mai suna abu lahabi da ya rinƙa nuna yatsa yana zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yake hannun shi ya hallaka shi kan shi ya hallaka to malam ya nuna mana wannan mu'jiza ce ta alqur'ani tun farkon musulunci aka yi mutumin nan baki akan cewa ya tabbata batacce dan wuta kuma da rana daya bai taɓa zuwa ya tuba ya musulunta ba wanda wannan ke nuna da magana ce ta mutum za a iya samun tukka da warwara amma da yake Allah masanin gobe shi ya faɗi wannan magana ta haka har Abu Lahab ya rasu bai taɓa sauya shawara ya ainihin wato dawo ya musulunta ba haka ya rasu a kafiri kuma alƙawarin Allah ya tabbata a kan shi na shiga wuta Allah ya kiyaye a yau za mu tashi gaba ta tara a shafi na 158 a inda ya ce الفقرة التاسعة في قوله إنا كفيناك المستهزئين قطع تترى ذي مجنن في قوله تعالى دنجن دم أنر مجنر الله مرأوك كنسل كيد الله يتي والنبي شي صلى الله عليه وآله وسلم من إسر مكة جمد ما في إذجلنك متعنن بك مكة إذجلنك الله يتي من إسر مكة دنجن دسو mana yake amrun ajibun al'amari ne mai ban mamaki da sha'awa zalika anna man ladayhi sultan kad yaqulu laka ana ahmik yace abinda yasa mutumin da ke da sarauta a hannu idan kai ka zama dan fada ne a wurin shi zai iya ce maka zan tsare ka ma'ana zan rinka kiyaye ka zan rinka baka kariya la yastati'u ahadun an yamudda yadahu ilayka yadda wani ba zai iya miƙo hannu ya cutar da kai ba kaban kana tare da mai mulki zai iya baka ɗan sanda ne, sojoji ne, mobile police ne, ko menene don su maka kariya, mai mulki zai iya faɗa maka haka yadda ba wanda zai iya cutar da kai. Ya ce ahmika min itida'in nasi alayk, zan kiyaye ka daga duk wani ta'addanci da mutane za su yi maka. Lakinnahu mahma kanat quwwatuhu la yastati'u an yaqula ana akfika almustahzi'i, sai dai duk yadda yake da ƙarfin mulki bai isa ya ce zan isar maka game da masu maka izgilanci ba, domin masu maka izgilanci ba sai lallai kana kusa ba. Za a iya maka izgilanci a jarida, za a iya maka izgilanci a kan intanet, za a iya ma a gidan rediyo, za mata aure tana ɗaki za ta iya maka izgilanci. Ashe ka ga babu wani mai mulki, gwamna ko shugaban ƙasa ko kwamishinan 'yan sanda, kowa ne da zai iya cewa zai iya kiyaye ka daga masu maka izgilanci. Ina so ku fahimci ina malam yake nufin ya kai, shi ne ƙarfin mai ƙarfi zai iya cewa duk wanda ya zai cutar da kai zai iya kare ka, kuma za ka kariya da gwargwadon yadda za ta kare ka. Amma bai isa ya ce mutanen da ke zagin ka da waɗanda ke maka sharri da waɗanda ke maka izgilanci zan iya kiyaye ka ba, domin wata na ta aure ce tana zaune a ɗaki za ta rinka maka izgilanci. Abinda malam ke son ya ce inda Allah da babu wanda ya isa ya iya baka wannan tabbacin, to shi ne sai yake cewa لأن المسلم إذا يأتي بإشارة العين يعني إذن يكن إذا دميني بإدو نتيني سجنة لأن كركة إذن شياطا يا أولاد أنت أكا يعني أن الملكي ذي إيشي وابد ذي يتأرى إذن متاني بقى تدينا مكا إلهو أن إذن شو أو بحركة اليد أو بحركة باليد كوكو متحير موت أهمي بذي إذن شو ta haka da hannu, aw bi kalimatin ko da wata kalima, aw bi nakbatin ko da wata murjida baki, murjidawar baki, a murjida baki haka, ko kun fahimta gaba, aw bi dahika ko kuma ta hanyar dariya, aw bi ta'liqin ko ta hanyar yin wani abu na ishara ya fahimuhu al-ba'd, wanda wasu za su iya fahimta wa la yafhamuhu al-ba'd al-akhar, wasu kuma ba za su iya fahimta ba. ومن يستطيع ان يخفي هذا ومن يقدد بغير هذا من هنيه من الزلنج باب ينبغي يقدد بغير اما كاد ضد هكا الله يجي والنبي مش زي يصير مش دغ دين ما سي والنبي ايرن wannan abu yanzu dan Allah akwai wani ne mulki da zai iya ce maka saboda yana kaunar ka duk wani wanda zai maka jalo shi zai kiyaye maka shi duk wani wanda zai maka wani ya fice da hannu ko wani jatsine da baki ko wani abu makamancin haka. To amma ka dubi yadda Allah ya ce wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallam lakinna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu inna kafaynaka almustahzi'in, sai dai Allah mai tsarki da ɗaukaka kaga sai ya ce wa annabi shi za mu isar maka daga masu maka izgilanci. Bi sigatil madi da siga ta fi'ili na biyu, wato kamar yana cewa ne mun isar maka, mun isar maka allazi waqa'a, wanda wato abin ya faru ma wa ta haqqaqa kuma ya tabbata. Wal ayatu taqulu, ayar cewa take kafaynaka, mun isar maka, mun yi maka maganin duk masu izgilanci. Wa lam taqul, bata ce ba inna namna'u, za mu hana su. لأن الاستهزاء وقع دون شيء إذلنت يارضى يا أبكو لكن الله سبحانه وتعالى كافر رسوله سيديكم ألا يطلو من ذنش يا إفرد من ذنش. ثم في هذه الآية إشارة لطيفة هروي أتكلم من آية أخوان ميني أفقيتي وهي أن الذي كفاك المستهزئين أقدر من باب أولى, wanda duk ya kiyaye ka daga masu maka izgilanci to shi ne wata cancanta ala kifayatika min ula'ika allazina yu'zunaka adhan hissiyan mashhudan, shi yake da ikon ya kiyaye ka daga masu cutar da kai cutarwa wadda ake ganin ta ido da ido. Wato abinda karatun ke cewa wannan ayar ita kanta mu'jiza ta alqur'ani ta bayyana kullum kuma abin da ake so ka rinka ganewa qur'ani yana dauke da mu'jiza a kowace gaba ta shi ko dai a madarar karatun shi ko a hukuncen hukuncen shi ko a wata fasaha da yake dauke da ita kamar ana cewa ne fasahar ta kai fasaha Allah na daukakin sarki da ya tashi sai ya ce wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallama ya isar mishi game da masu mishi izgilanci to kenan abin da karatun ke cewa in har yanzu Allah ya isar wa annabi daga masu mishi izgilanci to ashe kenan Allah ya riga ya isar mishi game da masu cutar da shi gaba da gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kenan wannan kiyayewa da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kai matuƙa ƙwarai da gaske kaga dai ya ba shi kariya daga duk wasu waɗanda za su waske za su kashe shi ko za su ji mishi rauni saboda ne nassin alqur'ani ne yake cewa dangane da tsaron annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka minan nas Allah ke tsare ka daga mutane saboda haka sun yi kokarin su kashe shi sun yi kokarin su kama shi su daure sun yi kokarin su sa mishi guba ya ci ya mutu sun yi kokarin su yi mishi asiri ya mutu duk waɗannan abubuwan sun yi yunkurin haka amma Allah madaukakin sarki ya tsare shi to abu mafi wahala shine yanzu ba wai mutanen gari irin Makka ba ko mutanen layin da annabi yake rayuwa a ce gaba daya an isar mishi game da su yi tsibiri da shi su yi gulmar shi su yi mishi ya fice ko gatsine ko harara ko wani aiki haka ko da a ina wannan shi ya fi wahala to sai Allah ya ɗauki mai wahalar a nan sai ya ce ya isar mishi to kenan tuni ya isar mishi game da mai sauƙi don haka duk masu nufin sharri ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi amma ba su yi nasara ba masu izgilanci sun yi amma ba su yi nasara ba ba irin abin da ba su yi ba amma gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tsare annabin shi sallallahu alaihi wa sallam alfaqratul ashira gaba ta goma daga cikin fiqhin da muke diba a cikin wannan karatu fi qawlihi ta'ala to abinda ina son mu gane alakar masu izgilanci da aka kawo nan da asalin karatun da muke akan bayyana da'awa daga lokacin da ka fara bayyana da'awa daga lokacin ne za a fara maka izgilanci shafa idan matasa suka taso yan bana bakwai waɗanda suka fara wa'azi suka zo suna nuna irin kurakuran da mu da muka daɗe a fagen muke yi abinda yake dogo ne sai mu ce Allah ya saka da alkhairi ma'ana ka faɗakar da mu ka yi mana nasiha ka nusar da mu game da wani kuskure da muka yi abinda kuma ba daidai ba ne sai mu bayyana wa mutum cewa a yadda kai kake tunanin abin ba haka ba ne to wani shi kuma sai ya ga cewa ai tun da yi maka nasiha guda biyu ka ɗauki ɗaya to dole ɗayar ma ka ɗauka a ai ɗayar ma ka ɗauke ta ne don ya kawo dalilai ka gamsu to ɗayar da baka gamsu ba fa ba ka da hujjar ka ɗauke ta ko kun fahimta jama'a to wani lokacin sai mu ce mishi a'a kaga wannan matsalar kai ba za ka iya fahimtar ta ba domin yanzu ka je ka dawo makaranta kana karantar da hadda alqur'ani ne a cikin aji ko an naɗa ka kana limancin sallar magariba da isha ne amma ka bari sai ka zo ka tinkari duniyar da'awa yadda za ka yi a bayyane a lokacin ne za ka gane irin wannan halin da muke shiga musamman karawa da masu mulki galibi ɗaliban da suke dawowa karatu daga Sudan ƙasashen Syria ƙasashen Saudi Arabia da makamantansu in suka zo sai su ga don menene za a ce mai mulki ya ce kaza mu kuma masu wa'azi sai mu ce kaza sai mu zaunar da mutum sai mu ce a'a ai a sunna ba a hana ka je kai wa mai mulki nasiha ba to akwai matsalar da ita ba nasiha ba ce za a fito da ita ƙarara ne don a haskaka wa mutane a wayar musu da kai amma kuma shi ne mulki in ya kalle ta sai ga kamar an zo ana atakin ɗin shi ne kamar ana cin mutuncin shi ba haka bane. Ya irin wannan halin sun je su ce tarbiyyar da aka ba su shine gaba ɗayan malami kada ya magana game da zalunci ko wani abu da masu mulki suke, mu kuma sai mu ce ba mu yarda ba, domin idan malamai suka yi shiru daga zaluncin da masu mulki suke yi, to babu shakka musiba za ta afka wa ƙasa. Saboda haka yayi zalunci ko wai ba daidai ba a ji a mai nasiha, a to shi kenan sai kuma ya girman kai game da wannan zalunci, ko kuma sai ya ci gaba da yin wannan zalunci. Sai na ce to yadda sinariyon Afirka yake, yadda al'amarin yake a Afirka, masu mulkin in suka ji malamai a kan mimbari da wuraren wa'azoji suna magana game da zaluncin nasu, shi ne suke ɓoyewa, ba irin yadda ƙasashen da ka je kai karatu ne suke ba. To wani sai ya ji a'a, sai mu ce mishi to abinda za ka yi, ka ga kai yanzu ba malamin masallaci ba ne, abinda muke nufi da malamin masallaci shi ne wanda ke fitowa ya fuskanci jama'a, ya yi wa'azi, rediyo ya ɗauka, kaset ya ɗauka, a yaɗa a kaza, ana ji a ko'ina. Kai yanzu malamin aji ne, bari wanda ka zo ka fara tunkarar irin wannan abin da muke tunkara, sai mu ga ya za ka yi tukuna. Ka ga bayyana da'awa ke. Don haka yanzu malamin da zai sanya 'yan mata a aji yana karantar da su hadda karatun Alkur'ani, ko ya sanya matan aure yana karantar da su ahalari ko iziya, to wannan fa har yanzu bai bayyana da'awa da ake magana. Bayyana da'awa ita ce ka fara shiga al'umurul amma, ka shiga al'amuran siyasa, ka shiga al'amuran tattali, ka shiga al'amuran rayuwa, ka ce kaza kuskure ne a yi gyara a kai, kaza kuskure ne a yi gyara a kai. To ku tuna wa'azinmu na jiya, to duk wanda shi kuma bai yarda ya gyara ba sai ya ɗauka to yanzu ka zo kana son ka injiza jama'a ne su yi mai tawaye. Duk wanda baya shirin ya ɗauki gyara a cikin system of governance, a cikin tsarin gudanar da mulkin shi, me zai ɗauka? Sai ya ɗauka cewa kai yanzu abokin faɗan shi ne, to a lokacin zai taso maka, to a lokacin na kusa da shi za su taso maka, domin abinda suke gani in aka barka ka samar da irin wannan tsarin da kake so, idan wannan irin wa'azin naka ya tabbata, to su fa yanzu sun daina zalunci kenan, sun daina zinace-zinace, sun daina shaye-shaye, sun daina kwashe kuɗin mutane suna kaiwa a ɓoye musu, to don haka sai taso maka. To a ƙarƙashin wannan sai mukan gaya wa irin waɗannan matasan, bari tukuna sai ran da ka fara bayyana wa'azi, sai ran da ka fara a bayyane. Shi ne wani matashi ya dawo irin wannan, ya zo je irin waɗannan maganganu, na ce mishi to ka ga wannan kai yanzu baka shiga irin wannan crew din nan, baka shiga irin wannan tawagar tamu ba. Ai shi ma yana da, nace mishi a'a, nace za ka hada kanka da yau wata shida da dawowaka daga makaranta ka fara karantarwa a aji, da mu da muka shekara 30 ko 20 da kaza muna yi, za ka hada kanka? Bari tukuna ka rinka miƙewa a masallacin juma'a kana yin free khutba kafin liman ya zo din nan minti 5 minti 30, ka rinka yin nasiha. Ai kuwa ran nan a cikin nasiha shi sai nasiha akan wani ruguntsumin biki da aka yi a garin, bikin aure ne shi kenan fa, sai ya zama bikin auren kuma ya shafi mai mulkin garin. Sannan cikin 'yan kwamitin masallaci akwai waɗanda su ma abin ya shafe su, sai kuma aka zo aka yi taro a kan shi. To kai da kuma mun ga al'amarin naka lafiya ƙalau kake tafiya, kuma yanzu ka zo abin naka ya zama saboda Allah abubuwan da iyalin mu suka yi, kuma sai a zo kuma ana cewa ba daidai ba ne kaza ka. Yace yara sun kai ƙarfe 3 na dare suna kaɗa-kaɗa maza da mata, wannan abin daidai ne? Cito shi a matsayin shi na mai wa'azi, ina ruwan shi? Yace to dan can wani ƙauye ne a Adamawa, shine da ya tattaro kayan shi zai baggarin, sai da ya tsaya tukuna ya same ni a yau, da yace ai gaskiya malam al'amarin gaskiya shi ya ma haƙura da garin. Nace a ina za ka yi? Ce wallahi Abuja zai tafi. Nace a
nace to wallahi ka halaka sai ka tsaya ka fada musu gaskiya yace a shi wallahi ka baka fata shikenan da zabje janje mun shi da kasun ba da menene wata ran da ganin shi Abuja sai ban gane shi ba ya aske ya kurbe ya ba abin dan kit Abuja ta Abuja nace mishi yaya kuma yace ka ai gaskiya saboda Allah shi kawai ya samu karantarwa ne a wata secondary kawai shi ba zai iya ba nace ab nace to da kai ne kenan kai shekara 30 da tuni yanzu ka mutu yace kai ai wallahi ba zai iya yace ka bude ka ga wa mutane gaskiya su ce ƙarya ne nace aw wato da kana ce ƙarya muke ga wa mutane so ita bayyana da'awa ina son ku gane ta sha bamban da mai karantarwa a islamiya ko mai karantarwa a aji ka je ka gama makaranta ka gama Arabic and Islamic studies an dauke ka a government day kaza kana karantar da arabiya ko haya islam kaza kana karantar da tarihi ko kuma kana zaune a zaure kana karantar da risala da askari da bulugul maram ko makamantan haka idan har za ka fito ka tinkari duniyar zamaninka da challenges kana jefa musu kalubale kana cewa kaza ba daidai bane kaza da akai ba daidai bane to a lokacin ne ka fara bayyana da'awa to a lokacin ne za ka samu attack from all angles ta kowace rahiya sai an kawo maka farmaki wannan ya zage ka wannan ya tsine maka wannan ya maka sharri wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ku duba shekara nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna cikin su yana da halaye na gari yana mutunta su yana da amana har suka sanya mishi al-amin al-amin inna ba sunan shi bane da aka yanka mai rago da shi sunan shi Muhammad aminci da nagartar shi suka gani su suka kara mai da laqabin al-amin dattijo dan shekara 60 yana da kudi yana tsoron ya kai wa sa'an shi kudin ko ƴaƴan shi su gani sai kunshe kudin a buhu sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ajiya har ranar da suka cutar da annabi suka kuntata mishi zai yi gudun hijira shi da Abubakar kudaden su na nan jibge a dakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ji amana ba shi da kudin da zai ci abinci a hanya madadin ya gato waɗannan kudin kafirai madalla bari mu yi gaba da su Allah ya kashe ya ba mu sai ya aje ya kira Ali ya ce wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne suka kama hanya suka tafi ba kotarwa aljihunsu wannan ba amana ba ce amana ce to saboda haka bayyana da'awa shike gyara al'umma yin da'awa a sirrance to larura ce take kawo amma in ya zama babu larura kuka ci gaba da yin da'awa a sirrance to ba bayyana ba ka son gyara ya faru kenan kuma duk inda za a yi gyara a ƙasa da zalunci ya mamaye ta game da addini in ka dubi rijaluddin da ake kira malamai zaka ga akwai nau'in nasu zaluncin da suke yi in ka dubi ɗan kasuwa akwai nasu nau'in in ka dubi ma'aikatan gwamnati akwai nasu nau'in zaluncin idan ka dubi masu shugabanci ta ɓangaren siyasa demokuraɗiyya akwai nasu nau'in zaluncin masu sarautar gargajiya akwai nasu mazajen matan aure akwai nasu nau'in zaluncin matan aure akwai nasu nau'in zaluncin mai gida da yake da yaro a shago akwai nau'in zaluncin da yake yaron gidan akwai nau'in zaluncin da yake to lokacin da ka fito ka bayyana da'awa kana nufin duk waɗannan masu nau'in zalunci su daina su dawo su yi adalci to kowa ne yake shirye da ya daina to saboda haka gaba ɗaya sai su haɗu wajen su yaƙe ka shin sa kaga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amarin shi bai bayyana ba yana zaune lafiya da kowa daga lokacin da ya fara bayyanawa fa to daga lokacin ne sai al'amari kuma sai zama kamar ƙari a cikin ainihin wato tsokan nama al'amari ya yi kamari kamar yadda zaka zo ka ji yanzu din nan suka yi taro nan suka shiga nan aka rubuta nan aka ce a je a samu baffan shi ya ja kunnen shi ya yi mishi gargadi in ba kaza ba za a yi kaza in ba kaza ba za a yi kaza haka aka rinka yin kutu-kutu to haka duk lokacin da ka fara bayyana da'awa a lokacin ne za ka fuskanci adawa a lokacin ne za ka fuskanci ƙiyayya amma in dan kai malamin zaure kana karantar da risala da askari a tsoron gidanka za ka ga ba ruwan kowa da kai dalili kai ma ba ruwanka da kowa dan sai wanda ya shigo zauren ka biya mai karatu ya tashi ya tafi. Don haka za ku ga a anguwa kuna da babban malami a soro ana zuwa ana daukar karatu, amma duk wata barna ane tun daga gidan shi har kofar gidan har ko ina a anguwar bai taba cewa ta tafi a sauke ba, don haka ba wanda yake zage shi. Haka za ka ga malamin allo, haka za ka ga malamin islamiya. Amma daga randa ka gina masallaci ka sa lasifika, daga randa za a gayyace ka wa'azin ƙasa, daga randa za a gayyace ka wa'azin mako, daga randa za ka je ka ce jama'a ku taru a unguwar nan yau akwai wa'azi, to daga randan ne za a fara maka izgilanci, daga randan ne za a fara zaginka, daga randan ne tsiyayya za ta bayyana, al'amura za su yi kamari tsakanin kai da su. Don haka ina son ku kiyaye ku bambance, larura ce take sa a yi da'awa a sirrance. Idan wannan larura ta gushe fa, sai a ci gaba da yinta a bayyane. Yanzu ka shiga jami'a irin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria, da jami'a irin jami'ar Danfodiyo da ke Sokoto, da jami'a irin jami'ar Bayero da ke Kano, waɗannan jami'o'i suna cike da manya-manyan malamai na addinin Musulunci. Amma ka taɓa jin an zagi ko ɗaya daga cikinsu? Ba ka ma taɓa jin sunan shi ba. Saboda ɗalibai zai tara a cikin ɗakin taro ko kuma lecture theater ko a aji, ya musu lecture ya faɗa musu abin da ya gamsu da shi. In ma wani ɗalibin ya yi musu, sai malamin ya makin ɗin shi, in an zo jaraba ya rage mai maki. Ba haka ba ne? Don haka ba wanda za ka je yana zagin wannan malamin a cikin gari. To in aka tashi sai ka ji ana cewa a jami'a kaza ba ga manyan malaman addinin Musulunci nan ba, sun ce wannan abin ba kyau. A'a, su malaman aji ne, ai ba su bayyana da'awa ba. Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na UK sai da ya shekara kusan 30 cikin jami'ar Bayero, ba wanda ba abin da ya hada shi da wani. Da ya fara karatun Sahihul Bukhari muka hadu da shi, sai ce kai madalla goma da ya ganni kuwa kai ana kuka da ni, kai albani ka ce kaza, kai ka ce kaza, sai dai dariya nace mallaka kai ma yanzu nan za a fara. Yace a kai an duba abun mu, nace a'a, nace ka san ba kai malamin aji ne, yanzu ne ka shiga sahun mu. Yace kamar ya, nace a da a aji kake tara dalibai ka faɗa musu abin da ka amince da shi, kuma dole su yi shiru. Wanda ba zai musu cikin ladabi zai aya aka ramaka Allahu bi da ina ganin kaza kaza, muku na mai faɗa ne wani ya ce shige tsinan ne kaza kaza kaza. Ana nan sai ga Dr. Ahmad ran nan zai danyi wata magana haka da ta shafi tafsirin Sawi, da ta shafi ainihin Tabaqatul Kubra ta Sha'arani, sai aiko yace do Allah ya taba ji a kasar nan magana dan aika mai da photo star din, sai na aika mai da photo star sai ya magana. Yayi magana kawai sai aka ce ya kafirta a yanka shi. Sai dawo yana cewa abinda na faɗa ba ga photo star din ba. Shikenan. Sai ga Dr. Ahmad an yi restricting movement din shi, an ba shi shawara gaskiya ya daina zuwa wuri kaza da wuri kaza, don an yi target anan za a kashe shi, anan za a yi kaza, anan za a yi kaza. Na haɗu da shi nace mallam barka da zuwa. Yace kamar ya, nace you are welcome to our domain. Ka shigo yanzu ƙasar da suke ci. To an faɗa musu gaskiya ne, ai nace eh dama gaskiya ce zaka faɗa, ai haliya annaba ba ƙarya suka faɗa ake zage su ba. So kullum ina son ne a iya bambance mai karantawa a aji da wanda ya fito yake kokarin jama'a su yi gyara. Ya kamata ku rinka bambancewa, don so da dama sai a ce ba ga malam wani yana zaune lafiya da mutane ba, a'a, ya tara mutanen anguwar duk ranar Alhamis ko ranar Juma'a kadai ya rinka musu wa'azi na gaba daya, yana faɗin matsalolin da yake fatan a gyara. Ba wani daukan zafi, yace jama'a ku rinka lura menene ƴaƴanku suke sanyawa a handset din su, ku rinka lura menene ƴaƴanku suke kallo, ku rinka lura yaya kaza yaya kaza. Zan ci a tuda ana zaune lafiya da shi, yanzu kuma yazo yana cin mutuncin mutane. Kun fahimci bambancin bayyana da'awa da kuma yin da'awa a ɓoye, da kuma cewa daga sanda ka fara bayyanawa ne lokacin nan maganganu za su taso. Shi yasa ka ga malam ya kawo magana akan izgilanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba girmama shi suke, suna Muhammadun al-Amin, Muhammad amintacce. Yau kuma sai ga su suna cewa Muhammadun al-Zamin, Muhammad abin zargi, suna wulaƙanta shi. Ba duk wani abu da zai taho gare shi na sharri kare shi suke. yau kuma su ne suke bin shi da duka, yau su suke bin shi za su watsa mai kashin kaza, za su fesa mai kaza, za su yi kaza, za su yi kaza. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula. Shine sai malam yake cewa fi qaulihi ta'ala, dangane da fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah yake haƙiƙa mun san cewa irjinka yana yin kunci game da abin da suke faɗi. Wato kenan wannan yana nuna mai wa'azi ba baya jin zafin zagin da ake mai bane, ba baya jin zafin kazafin da ake mai bane, tunda gashi Allah na cewa annabin shi mun san kana jin kunci a zuciyarka, irjinka na kuntata game da abin da suke faɗi. Sun ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sha'irun natarabbasu bihi raibal manun, shi mawaki ne, ku dan saurare shi, kwana biyu ne kawai, ma'ana kamar hadarin kaka ne ya taso kwana biyu za ku ji shi. Sun ce mishi majnun, sun ce mishi kaza, su kowace irin kalma sun fada mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har ta zama jita-jita ta yi yawa, har wani boka ya samu labarin cewa ga wani matashi ya haukace yana zagin alloli, ya je kwaso kayan bokancin shi ya taho Makka. Yanzu ce labari ya zo gare ni cewa wani matashi a garin nan ya haukace yana zagin alloli. Suka ce kwarar da gaske, ina yake sai aka ce gashi ta. Sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam, na ji an ce aljanu sun taɓe ka, ka haukace har kana zagin alloli, to kuma ni dama ina magani, ko kana bukata? Ka gani fa wa'azi yake, amma kun ji abin da aka je aka ce har labari ya yi nisa ya je wurin wani boka, shi kuma boka ya ga to aiki ya samu, ya kwaso kayan bokanci ya taho. Madadin annabi ya ce ni in aka ce ni boka ne ya gaura mai mali, kaga ta tabbata, sai a nemo karfi su rike shi a fara aikin cire aljanu, haka ne ko ba haka ba? Amma sai annabi ya natsu ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Manzo Allah ya khutbatul haja tsaf. Sai wannan ya ce a'a, irin jawabin naka kenan, eh, sai ya ce ka maimaita min ji. Ya sake maimaitawa, ya ce ka sake maimaita kashi na uku, sai ya ce ka miƙo hannunka, sai annabi ya miƙo mai hannu sai ya rike, sai ya karɓi addinin musulunci, ya kalma shahada, ya ce na zauna da mawaka, na ji yadda suke waka, magana ka bace kama da waka, na zauna da kaza, na zauna da kaza, na zauna da kaza, ya ta kawo misali. Yanzu ka ga anan irin wannan jita-jitar ce da ake yadawa har ta je ga wannan, shi kuma ya taho kawo dauki. To abinda ake ce maka kenan, duk da kirjinka yana kunci game da abinda suke faɗi, amma in ka tashi karkaye abinda kuma zai gaskata abinda suke faɗi din, don aka ce mahaukaci ne. Idan ka kai duka, hauka ya tabbata ko bai tabbata ba? A ce irin November, December ta yi sanyi ya fara hurawa, sai a ce to sabon kamu ne, dukan mutane yake yi, sai a ce hauka ya tabbata. Ko kun fahimta? To shi yasa kullum muke gaya wa masu wa'azi, idan dai don Allah kake yi, to ka rinka duba yaya ne yadda al'amarin ya faru ga annabi, sai ka rinka yi, shine zai haskaka al'amarinka. Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, haqiqa mun san cewa kirjinka yana kunci saboda irin maganganun da suke fadi akan ka, amma maganin wannan kuncin kirji, wannan zafin kirji, wannan tafarfasar zuciya saboda an ci mutuncinka, fasabbih bihamdi rabbika, ka rinka tasbihi kana gode wa ubangijinka, kana cewa subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi wa kun min as-sajidina, sannan ka kasance daga cikin masu sujuda. Shine sai ka rinka neman kusanci ga Allah duk lokacin da aka zage ka, ko kai maka sharri, ko kai maka kazafi, madadin kai ma karama, ko kai duka, ko kai wani abu da zai gaskata abin da suke faɗi, sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi, sai ka tashi kai sallah. Malam yace al-aya, ka karanta ayoyin har zuwa ƙarshe,
yace al-ayatu tushiru ila anna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama yadhiqu sadruhu bi sababi aqwalihi. Wannan aya tana nuni akan cewa kirjin annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama yana kunci saboda abubuwan da suke fadi, al-mu'anada, wadanda suke na tsaurin ido, da tsaurin ido da rashin kunya. Wato mu'anada ita ce kai ka san abin da kake fadi ƙarya ne kuma ka ci gaba da fadi. Ko kun fahimta jama'a? Idan yau kana da wani dalili akan abin da kake fadi, ko da dalili ne mara ƙarfi, sai a ce kaga kana da wata majingina. Amma a'a, yanki fadi ce kawai sai su yanko magana sai su fada. Waɗannan irin maganganun suna fadin su ne liddin, ga addini. وقد بين الله سبحانه وتعالى له الحل في ذلك. To sai Allah ya bayyana wa annabi mafita dangane da haka fi qawlihi, da yace wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, mun san cewa kirjinka na kunci saboda maganganun da suke fadi. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, kai tasbihi kana mai godiya ga Allah sannan ka kasance cikin masu sujuda. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, kai ta bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka. Kaji maganin kuncin kirjin, kai zikiri da baki, gaɓoɓinka kuma su yi ibada su yi sallah har ka mutu baka da tashin hankali. فَإِذَا ضَاقَ صَدْرُكَ فَسَبِّحْ, idan kirjinka ya kunci sai kai tasbihi. وَهَذَا هُوَ أَيْضًا الْحَلُّ, wannan har wa yau mafita ce. Likulli man yadhiqu sadruhu fi kulli umuri hayatihi, ga duk wanda yake samun kunci a al'amuran rayuwar shi, duk al'amarin da ya maka kunci a matsayinka na mai gida ne, kake da wata gagarariyar mace, ko macen aure ce take da wani fitinannen miji, ko kuwa kana da wani gagararren ɗa ko gagarariyar ƴa, ko kuwa kana da wani gagararren abin hawa, ko kuwa mas'ala ce ta taso maka a ofishinka ko a kasuwarka, ko aure ne da kake nema, ko neman aiki, ko nene ne ya maka kunci, ka ji mafita sai ka ce subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi, sai kai tasbihi ka gode wa Allah, domin shi wannan da ya kuntata maka bai samu damar kuntata maka ba sai da Allah ya bada izini. To lokacin da ka tsarkake sunan Allah, kai godiya ga Allah, sai Allah maɗaukakin sarki ya yayyafa wannan matsalar ruwa. Saboda haka ko al'amuran duniya ne jama'a, sai ka rinka hadawa da tasbihi da godiya ga Allah. Wa kaseeran ma najidu shakhsa yashtaki dayqata sadri, yace so da dama mukan samu mutum yana fama da kuncin kirji. Min qawlin qila lahu, saboda wata magana da aka fada mishi. Aw min qawlin qalahu, ko kuma saboda wata magana da shi ya fada. Ko kun fahimta? Wani lokacin kai mai wa'azi za a yarbo wata magana ne a fada maka, wani lokacin kuma wani karatu kai ko wani wa'azi ko wata fatawa, sai a zo a fadi wata bakan magana saboda wannan maganar da kai. So da dama haka takan faru. Aw amalin amilahu, ko kuma wani aiki da ya aikata shi, ka aikata wani aiki sai ka ji ana ta surutu, wani lokaci aure za ka yi sai ta surutu, wani lokaci makaranta za ka samu a wuri kaza ko iri kaza sai ai ta surutu, wani lokaci rigar jikinka za ka canza, wani lokaci gida za ka canza, wani lokaci kai al'amari ya kaima wani zai same ka kana cin wani abu ne kawai sai magana a kai, sai ka ji kirjinka ya yi kunci. Saboda matsalar ita ce ba za ka iya sarrafa idanun mutane ba, da tunanin mutane, da bakunan mutane a kanka. To in ka gane haka ko, to ba za ka iya sarrafa alƙalamin mutane ma a kanka ba. Za su faɗa, za su rubuta, za su ce kaza, za su yi kaza. To duk irin waɗannan in ya faru, so da dama za ka ga cewa ya faru ne ko dai wanda ke magana yana ƙinka, ko wanda ke magana yana da hasada a kanka, ko kuma dai akwai wata jiƙaƙƙiya tsakaninka da shi. Aw min khata'in irtakabahu, ko kuma wani kuskure da shi mutum yayi. Dan an ce kai mai wa'azi ne baya nuna cewa baka kuskure, zaka iya yin kuskure. to sakamakon wannan kuskure sai wani je ta magana famal hannu li dhayqi sadri hadha irin wannan kuncin kirjin me mafita mallai yace al hannu huwa fi qawlihi ta'ala mafita na cikin magana Allah da yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ka ainihin yi tasbihi da godiya ga ubangijinka ka kasance cikin masu sujuda wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta ubangijinka har yaqini ya same ka yaqini anan mutuwa ake nufi wato ita bautar Allah jama'a ba kamar yadda da dama mutane suka dauka ba yanzu duk inda ka je masallatai za ka ga sun cika haka ne saboda azumi duk inda ka je yanzu za ka samu hatta wurin da ba masallaci ba sai ka je ka samu ana sallar tarawih sai ka je ka samu wurin tafsiri ya cika to amma bayan sallah fa sai a watse wa waɗannan majalis sai a watse wa waɗannan masallatai to wannan kuskuren da ke cikin haka shine mutanen nan na nuna wa Allah cewa in lokacin azumi ne to za a yi ibada idan azumi ya wuce fa ibada ta ƙare ta ma abinda Allah yake cewa ka bauta mishi hatta mutuwa ta zo ta same ka ko kun fahimta to da wannan sirrin ne yasa a addinin musulunci ba so ka kuntata kanka wajen ibada saboda ibadar ba ta wata guda bace ba ta mako ɗaya bace ba ta shekara guda bace za kai ne har ka mutu shi yasa kaga salloli da guda 50 ne Allah ya shar'anta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke sallah biyar din nan to da goma za a da guda 50 za a rinka yi a wuni Annabi sai karbo su ya to yana munna ya to da tsaraba mai yawa yana zuwa wurin Annabi Musa sai yace koma yace ina yace koma wurin Ubangiji kace sun yi yawa haka duk sanda ya koma aka rage ya dawo har suka zama guda biyar Annabi Musa yace ka koma a rage yace a Allah ina jin kunya na komawa ta yi yawa me yasa Annabi Musa ya fama da Bani Isra'ila ne akan sallah biyu asuba da la'asar kadai Bani Isra'ila suke yi amma da jayayya ake yi asuba raka'a biyu sannan la'asar raka'a biyu amma wani sai mako guda bai fito ba ai ta jayayya to kai ka je ka karbo guda biyar ka to kana munna ka to ka karbo 50 kana munna an ce maka kaza to abin da yake faruwa ibada idan ka dibe ta yadda tafi karfin ka to zaka gaza to shi kuma Allah madaukakin sarki yana so ne kai har ka mutu shi yasa wata ran Annabi ya shigo masallaci sai ga an daura igiya tana lilo zan Allah yace wannan igiya fa aka ce ai wata malama ce idan ta zo ta yi sallar dare ta gaji sai ta rike igiyar haka sai ta dage kafar ta guda ɗaya tana hutawa in wannan kafar ta huta sai ta dage haka manzo Allah yake ku kwance la yamallahu hatta tamallu Allah baya gajiya da rubuta muku lada sai dai ku gaji kowa yayi ibada daidai da nishadi dan haka ba ka ga sallar farilla ba idan bacci ya ci karfinka ko larurar kashi ko fitsari aka ce ka fara gabatar da baccin tukuna saboda karka tashi kana yin ta kana kokarin ka yabi Allah ka koma kana zagin Allah karka zo kana salla matse matsin ka na matse kashi ko fitsari ya zama babu natsuwa don so ake yau kai gobe kai jibi kai yanzu kuka samu limamin da ya fara muku limancin sallah asuba ba zai sallah mai ba sai karfe 9 na safe sallah asuba a fara ta tun asuba din amma sai tara na safe za a yi sallama kaga dai akwai ayoyi da za a karanta akwai surori a Qur'ani kuma shi Allah rahma ne ya haddace in aka zo azhar kuma to in ya fara sai la'asar ta yi yana sallama sai a kira la'asar kai in ka ji an kira magriba za ka zo ba shesa akwai wani malami a Madina mai suna Mu'az ibn Jabal a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine limamin anguwar Banu Salama sai musulmanci sallar magriba sai kuma ya shigo cikin garin Madina yazo ya zauna wurin annabi ayi wa'azi ko ayi karatu ayi sallar isha sannan sai tashi sai koma anguwarsu tsakanin anguwarsu kuma da cikin madina har zuwa yanzu dinnan da muke magana ta kai daga anguwan nan da muke nan wajen tudun jikun dinnan fa zuwa dogarawa anan zaria sai tashi ya tafi yaje samun suna jiran shi to wata ran sai yaje samun suna jiran shi to sai ka kaddara har an yi isha anan fa sannan kuma ya koma zai sake maimaita musulmancin isha su kuma fatin da aka yi magriba suna zaune suna jira da ya sake sai ya fara da suratul baqara suratul baqara aya 286 wani bawan Allah ya je gona ya wuni aiki da raƙumin shi ya dawo sai ga ana sallah a madalla bari yin isha sannan wuce gida da ya kabbarta ya bi ya ga a to baqara to aya 10 liman zai ruku'u masha Allah liman ya wuce aya 20 aya sai ga kai gaskiya ba zai yi ba sai koma gefe guda sai marmaza kul huwallahu ce falaki da nasi marmaza karasa sai gudu ya raqumin shi ya tafi da aka idar da sallah sai masu tsaye gumi suka taso ai algafata malam wani zai raba maka kan masallaci saboda ana cikin sallah ya fahimci ka tsawaita ya janye yayi tashi a gurguje ya tafi mu muna ganin ka shigar da ƙara gobe da safa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az sai gamsu haka ne sai kuma suka sake kewayawa to kai abinda kai liman ya ce zai kai ka ƙara kai sammako ka riga shi ai kai ma kana da gaskiya dan kaga jini ka abinda kaga haka jama'a suke fa a dai wannan malamin a ce kaza a dai wannan a ce kaza dan haka mu'az yayi sammako wannan matashi shi ma ya san mako sai suka hade a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar kowa ya fadi kai fadi na muku liman yanda yake da habba din nan to lokacin ya dubo Ali Imran da ganin yake to nawa ne Ali Imran a aya 200 ce kawai ko 206 ai ba matsala kawai abin nan a Arab ai kawai bari ya sauri ya sauke muku ita saboda shi akan shi take kawai zubo ta yake kamar zance ku kuma karafuwan ku suna nan suna matsatsaku saboda haka a wannan halin shi Mu'az yana ganin to ai ba wani abu bane suratul baqara aya 200 ne kawai da 86 me ba wani abu kawai a dan daure mana to amma ya manta waɗannan mutanen sun kai awa nawa suna jira wancin ya je ya wuni a gona ya zo wucewa ne yana sa rai sallah za ta zama minti 5 minti 10 ya ga sallah za ta zama awa 3 kaga anan annabi bai dubi mu'azu qur'ani yake karantawa mu'azu libanci yake mu'azu sallah yake sai ya dubi kuncin da mutane suke ciki sai ya ce wa mu'azu afattanun anta ya mu'az fitinanne ne kai zaka kawo mana fitina ne me yasa baka karanta wadduha wa shamsi kaza kaza me yasa baka yi su ba sai ya ce daga yau in ɗayanku yana limanci ya rinka tuna bayan shi akwai tsoho akwai rago akwai mai bukata sai ya ainihin takaita amma in sallah ta kama shi shi kadai yayi abin da yaso haka al'amari yake waɗannan abubuwan abin da yasa na kawo su don ka gane shi addinin nan ana neman da kayi shi ne har ka mutu na karka dauka wa kanka abin da ba za ka iya ba kwana biyu ka rukushe ka duba me yasa komawa aka sa maka sadaki bai da matsala dangi za su har hada a biya amma in duk shekara ake sake biyan sadaki fa ka auri mace ka biya sadaki an ce 50,000 ka ce to ba laifi shekara na kewaya sai babanta ya zo da shi da liman ce to bana naira ta sauka darajarta ta kaza kaza don haka sadakin da za ka biya na bana na matar da take gidanka 70,000 baɗi kuma 100,000 ana nan har a fara lissafin miliyan ba sai ka sake ta baka huta ko kun fahimta to duk abin da yake yau da gobe ne ko to ba a san a yi shi da yawa shi yasa kaga asali cefa ne ba matsala bane amma yau da kullum ne yasa cefa ne ya zama matsala da a ce in kai aure kai cefa ne guda daya ba za ka sake yin cefa ne ba za ka ga ko sa ne za ka yanka a wannan cefa nan amma sai ga kana da kuɗin kaza sai mata ka tace a kawo kudin magi sai ka ce ki sa gishiri ya isa saboda tunanin gobe ma za a sake bukata jibi ma za a sake bukata abinda nake nufi da waɗannan misalai nawa duk sanda ka tashi za ka yi ibada, kar ka wuce abin da shari'a ta ce, saboda shari'a ta dubi yanayin kai mutum ne kana da naka buƙatu, kuma ta dubi ana buƙatar ka kazi yau, gobe ma kuma ka yi, jibi ma ka yi, shi ne wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bauta wa Allah Ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka. To da wannan munasabar ne zan ja hankalin mutane ga wannan wata mai albarka. Shi wannan wata, wata ne na tarbiyya, ba wai wata ne na ibada da za a yi kawai shi kenan sai kuma baɗi ba, a ana tarbiyyar ka ne da jikinka da tunaninka akan bayan sallah, bayan azumi ya wuce ka ci gaba da ire-iren waɗannan ibadoji da ka saba. Amma sai ka ga cewa bayan sallah babu lallai lallai ka ci gaba da yin azumi irin yadda kai guda 30 ko guda 29, babu lallai lallai irin waɗannan salloli sai ka ci gaba da yin su na tarawihi. Sannan ka duba hatta a tsarin majalisi na tafsiri da wa'azozi, bayan sallah shi ma ba kullum ake kamar irin yadda ake yin nan ba. To kenan kaga ashe azumi ya zo ne dan yin tarbiyyar ka. Na farko tarbiyya akan kyautata alaka tsakaninka da Allah, na biyu kyautata alaka tsakaninka da jama'a. Shi yasa Allah ya ce kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, an wajabta muku azumi ne kamar yadda aka wajabta wa mutanen da suka gabace ku don ku samu tsoron Allah. Yanzu kaga menene fa'idar fadin cewa kamar yadda aka wajabta wa wasu na da, dan a nuna cewa ibadar zumunci ce. Sannan kai kuma ka samu tsoron Allah, a da tashi kake ka cika koshi, da rana ka cika koshi, da yamma ka cika koshi, baka san ana yunwa ba, haka ne ko ba haka ba?
Haka ne.
Amma a lokacin da ka shiga halin azumi me zaka gani? Sai ka ji yunwa tana rarakarka, sai ka dauka lafiya, sai ga a daidai lokacin da kai Alhaji yana koyon labarwa ne yunwa ke neman ta buge ka, a daidai lokacin ga wani talaka kuma da azumin yana faskare, sai ka ce mishi kai kana azumi kuwa? Yace kware da gaske. Alhaji ya ce a'a, shi Alhaji ya ji cewa yana dabba ya fadi. Wato dama haka ake ji, sai ka ga ya yunkura wajen me, wajen ciyarwa, wajen tausaya wa mutane. Ashe haka yunwa take? Akwai wanda tun da ya tashi yunwa bata taba kama shi ba saboda talauci, dan ya tashi cikin wadata, ya girma cikin wadata, dan haka bai taba sanin akwai yunwa ba. Wani yaro ne a Abuja ya ga dan uwan shi na shan ruwa a famfo, sai ya ce in baka bari ba zan je in gaya mama kana shan ruwan famfo, saboda tunda aka haife su suwan wata suke sha, dan haka shan ruwan famfo laifi ne. Mu kuma kaga anan ruwan famfon muke ta fatan yazo, ko kun fahimta? To yanzu irin wannan yaran da yake shan ruwan suwan wata tun da aka haife shi har ya kai wannan lokacin, har yana ganin shan ruwan famfo laifi ne, to kana jin akwai yunwa a gidansu? To daga lokacin da aka sa shi ya yi azumi sai fara fahimta, ashe ƴaƴan talakawa wahala suke sha, ashe shi in za a taho lectures ɗin a zo a kawo shi a mota a air condition, in lokaci kaza ya yi a zo a kawo dafaffen abinci a shimfiɗa mishi da duma ya ci ya tashi a kwashe kwanukan, ashe wasu da yaga suna daurewa ɗin nan an fito lectures, ashe ba dauriya ba ce, ba abin da za a ci ne. Saboda haka ita ibadar watan azumin Ramadan tarbiyya ce ga musulmi. Abin da ake nufi bayan sallah, idan zai yiwu ka rinka yin azumin Annabi Dawud, yau kai azumi gobe ka sha, jibi kai azumi gata ka sha, haka wannan azumin ya fi kowanne falala. Idan haka ba za ta samu dafa, to duk mako ka rinka yin azumi na Litinin da Alhamis. Idan haka ba ta samu dafa, duk wata ka rinka yin azumi guda uku, shine ranar 13 da 14 da 15 ga watan musulunci. Kaga tarbiyya ce. Yanzu kana yin tarawihi raka'a 5, raka'a 10, raka'a 11, makamantan haka. Bayan sallah in ba za ka iya yin haka ba kullum, to kullum ka rinka yin shafa'i da witri, raka'a 2 ka tashi kai raka'a 1, a haka ma ba za ta iya yiwa ba, to aƙalla ka rinka yin koda raka'a 1 ce. kaga ka samu tarbiya kyakkyawa dangane da Ramadan.
Yanzu baka yin zagi, baka ashar, saboda an ce maka in kana zagi kana kaza baka da ladan azumi. To ana tarbiyar ka iya kamewa bakin ka ne bayan sallah sai ka kasance haka. Dan haka na daga cikin kurakuran da wasu matasa suke yi, musamman a garuruka waɗanda suka zama highly developed, wato kamar Kaduna, Abuja da makamantansu, in aka ce bayan sallah sai kuma a je a haɗa wani party wanda duk barnar da ba a yi ba cikin watan azumi kuma sai an rama ta. To kaga wannan kuskure ne. Shi watan azumi wata ne na tarbiyya, shi yasa idan 10-20 ga azumi ta ya rage saura kwana 10, a sayyida Aisha mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce sai annabi ya daure gyautan shi da kyau, ma'ana sai ya ƙara tsuke wandan shi. Yanzu hatta iyalan shi ma baya kusantar su, sai ya daina kwana a gida sai a masallaci, ya daina wuni a gida sai a masallaci. Wannan ibadar ita ake kira itikafi. In ya je itikafin nan ba kuma zuwa yake itikafin ya fito kuma da daddare yana free calls ba, ba zuwa yake itikafin kuma ya dan koma gefe guda yana shan music a tashar FM ba, domin za ka je ka samu yau akwai wasu musallatai ana itikafi, amma an dare kuma sai ga mutane sun fito suna ta yin waya, sai ga mutane suna ta taɗi da 'yan mata, shi ya zo itikafi, ita ta zo itikafi, sai ka ga ya ɗauko rediyo yana ta jin tashar FM. Ai ba wai FM da za ka sha music ba, hatta tafsiri da za ka ce bari ka fita ka kunna, a'a, zama za ka shi ne ma'ana itikafin dukufa ake wajen ibada. Abinda ake maka sassauci a kai shi ne abubuwan larurar rayuwa, bacci, cin abinci, wanka da makamantan haka. Amma so ake in ba karatun Qur'ani kake ba sallah kake, in ba haka ba zikiri kake, shi ne ma'anar itikafi. To yanzu wannan tarbiya ce ake baka, tarbiya wadda in ka same ta, in ka fito, mutane so suke su ga ka zama mutumin arziki. Kamar in ka je aikin hajji, aikin hajji tarbiya ce ake dora ka a kai wadda za ta cire maka duwan girman kai, domin za ka ga kowa daidai da kowa ne, don kowa ya irin yadin da talaka mafi talauci ya sa, irin shi shugaban ƙasa zai sa, irin shi gwamna zai sa, irin shi limamin Arafa zai sa, irin shi sarkin Makka zai sa, duk wani malamin duniya da kake jin labarin shi, in ka je irin wannan za ka ga ya sa, irin takalmin da gwamna da sarki da wani ya sa, irin shi talaka zai sa. Ba wanda zai sa ko gajeren wando saboda tunanin shi ya isa. Babu wanda za a yi mishi rumfa ta zinare, irin wannan tanti da kowa ke shiga, irin shi ne wani zai shiga. Sannan abin jidda wani talaka zai yi, da wani matashi zai zo yana kewaye Ka'aba yana tsalle yana sassarfa, haka ranka ya daɗe zai, haka yallaɓai zai yi. Abin da wani matashi zai yi na jifan shaitan, yallaɓai ma dole haka zai yi. Dan a nuna maka kai ba kowa bane, kuma kai ba a bakin komai kake ba. To so ake in ka dawo gida, idan da kai mai ji da kanka ne, kai da mai faɗi ne, yanzu sai ka sassauta ka gane ashe ma kai ba komai bane, domin an kai ka wata rayuwa wadda an daidaita ka da kowa. Kuma ane maka ishara, kaga irin wannan uniform din na aikin hajji, irin shi ne kowa yake shiga kabari da shi, har kai duk kudinka duk wadatarka ba fa za a yi maka likafani da shadda fara ba, ka san wannan. Ane maka likafani da shadda fara sai malamai su ce an yi bid'a, sai an samu wannan farin yadi tar plan, shi za a sa maka. Ko kai ne limamin Arafa, ba za a naɗa maka kinkimi mai rawani a ka ba, don za a saka ka a kabari, haka za a je a aje ka, ba za a sa maka takalmi ba, ba za a sa maka safa ba, ba za a sa maka komai ba. Duk kudinka a cikin wannan arzikin naka, abin da za a saka maka ba zai wuce yadi 20 ba, iyakarta kenan ya yi yawa, a lullube ka aje a saka ka, ba za a shafe cikin kabarinka da siminti ba, balle a sa gold.
kasa ce ko ruwa ne ke tsatsafowa haka za a saka ka. Sannan ba za a ce a kawo wani siminti ko tiles mai tsada a dora ba, kasa za a dawo a danna a kanka kuma sai a juyo. Shikenan watan sanal ahibbatu ba'da ashri, bayan kwana goma duk masoyanka ma sun manta da kai. Yanzu wani ya fara lissafin cewa to in an daga motar ka shi zai siya, wani yana lissafin cewa shi zai auri matarka, wani yana lissafin cewa shi ne zai ainihin sai gidanka. Amma duk daga masu lissafi a kanka ba wanda yake lissafin cewa shi kuma zai rinka maka addu'a ko ƴaƴanka. Yanzu kawai an fara gwagwarmaya ne, wannan ya je wurin baban shi, to baba ki sauri ki wallahi magana kafin lokacin rabon gado, saboda filayen nan na Abuja su faɗo cikin rabonmu. Ba wanda yake tattalin to a samu malamai fa su ba da muhimmanci game da maka addu'a. Shine malam mai zuhudi yake cewa watan sanal ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirra izaman baliyati, bayan kwana goma da saka ka a kabari kai ka fara riɗewa su kuma sun manta da kai. Yanzu ta dukiyarka ake yi. Idan ka ga malamai sun zagaye gidan sun san akwai kuɗi ne, amma matukar sun san cewa in sun zagaye gidan za a ce to gidan nan yau fa ba a yi abinci ba, liman ko za a je masallaci a nemo mana taimako, to liman ya san kun zama parasite, ba zai sake dawowa ba. Matukar ka mutu ka ga cewa malamai ne nan su kewayo nan a kewayo, to akwai abinci ne a gidan, akwai sadaka ne, in an yi fiddawa abubuwa za su fito. To abinda wannan magana take nufi shine ka yi kokari ka aikata wa kanka alherin da zai bi ka a kabari. In ba haka ba, bayan ka mutu ba wanda ke tattalin ka sai wanda Allah ya sa mishi kaunar ka, kowa ya manta da kai. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, kowa ya dubi abin da ya aikata don gobe. Gobe din nan abin da ake nufi ba wai gobe juma'a ba dan yau alhamis, a'a, ba wai gobe ana nufin the next 48 hours to come ba haka ba, a'a, ana nufin kai marmaza ka aikata alheri don abin da zai iya biyo baya anjima ko gobe din ko mako mai zuwa ko baɗi. Ana nufin daga yanzu da aka sa ka kai tunani mutuwa za ta iya samun ka a yanzu, mutuwa ba ta da security, ta ɗauki Zainul Abidin malami ne jikan annabi yana sallah yana sujuda, a cikin sujuda yake, malami ne jikan annabi ne amma yana sujuda, aka ga shiru sai aka ga sujuda ta wuce yadda aka saba. Akarmakallahu da aka taɓa yi sai bingiri ya rasu, saboda lokaci ya yi ba za ta ce ba za a jira tunda malam ne ya yi sallama. A sujudar mutuwa ta ɗauki annabi Sulaiman yana tsaye yana sallah, har ma ba a gane ba. So karka taɓa tunanin cewa da aka ce wai ka yi tunani saboda gobe, a goben ana nufin daga yanzu da ake magana to goben za ta iya yi nan da minti ɗaya, nan da sakon kaza, don kar ka sake kai wasa da rayuwarka. Kuma a wannan rayuwar ka ga cewa ka tsinana abin da zai zama maka abokin zama na gari a kabari. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati ashra, idan mutum ya mutu duk wani alheri ya yanke sai guda uku: ilmin yuntafa'u bihi, waladun salihin yad'u lahu, aw sadaqatin jariya. Idan ka kwanta ka rasu duk wani lada da baka saba samu to yanzu ya tsaya, sai in kana da ɗa magari wanda zai maka addu'a to duk sanda ya maka addu'a za ta je za ta amfane ka. Ashe kaga anan kalubale na farko shine kai kokari ƴaƴanka su zama nagari don ka samu wanda zai maka addu'a. Na biyu, ilimi wanda ake amfanuwa da shi. Matukar kai musulmi ne, da za ka yi karatu akan accounting ko accountancy ko engineering ko pharmacy ko lo sai ka rubuta wani abu wanda dan adam ke amfanuwa da shi lada zai je maka a kabari. To ina kuma ga wanda ya yi ilimin alqur'ani, ina kuma ga wanda ya yi ilimin addini? Abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ilmin yuntafa'u bihi, ilimin da ake amfani da shi. Yanzu kana jin nasaran da ya kera gidan rediyo da za a zauna ana amfana, idan yana da imani da Allah kana jin wannan aikin Allah zai lalata shi? Ba zai lalata shi ba, saboda Allah ya ce inna la nudhi'u amala man ahsana amala, wanda bi ajara man ahsana amala, ba ma tozartar da duk wanda ya kyautata aiki sai mun ba shi ladan shi, ba za mu lalata mishi ba. Amma sharadin shi ne sai ya kasance yana da imani da Allah. To yanzu kai a matsayinka na mumini, kana da PhD a accounting, kana da PhD a economics, sai ka zauna kai rubutu wanda ke amfanarwa, to dan Allah balle wanda yake da ilimi a tajwidi, balle wanda yake da ilimin fiqhu, sannan sai ce au sadaqatin jariya ko sadaka mai gudana. Karka sake ka mutu ya kai musulmi ba kai sadaka mai gudana ba, domin sadaka mai gudana tana farawa da mafi karancin bulo kwaya ɗaya da za ka je ka kai masu gina masallaci, a je a makala wannan bulo ya toshe wata huda a cikin masallacin, to matukar an yi sallah masallacin nan kana da lada. Kuma ladanka ba wai fa ladan wanda ya kawo bulo ba, ladan wanda ya gina masallaci ake baka. Saboda hadisin Usman da yazo yake fadin falalar gina masallaci ne, yace wanda ya gina masallaci saboda Allah ko da daidai da girman shekar kuciya ne, to akwai masallaci daidai da haka ne? To bulan da ka kawo ko ramin bulan kawai ya isa kuciya ce sheka, kana da lada? To sai ka bincika nawa ne bulo. Duk tsadar bulo naira 200, 250, naira 300, sai ka ga ana ginin masallaci sai ka je ka sai bulo guda 10, sai ka je ka kai, sai ka zo ka samu wasu mutane na fama da ƙarancin ruwa sai ka gina musu rijiya. Kuna ga iftaru sa'in din nan jama'a, ciyar da mai azumi da annabi ya faɗi falalar shi sallallahu alaihi wasallam, ba ta nufin fa sai ka bashi kunu kwano guda an haɗa da kosai ko shinkafa da miya, ba ta nufin haka, daidai da dabino kwaya ɗin ka ɗauka ka ba mai azumi kai riƙe wannan an sha ruwa kai buɗe baki da shi, tana da ladan iftaru sa'im. In kuka shiga cikin garuruka za ku ga akwai malamai da ke zuwa suna karɓo sadaka daga ƙasashen Makka lokacin azumi, suna zuwa suna dafa abinci a makarantun Islamiya da masallatai ana raba wa mutane. Wai mutumin Najeriya tunanin da yake gwamnatin Makka ce gwamnatin Saudiya ce take haka, wallahi ko da talakawa ne irin ku, gwamnati ma ba hannunta a ciki ko kaɗan. Wani malami ne a can zai ce duk wanda yake son ya ciyar da masu azumi na duniya ya zo ya yanki receipt riyal 50, nawa ne riyal 50? Naira 2000 kenan ta Najeriya, shi kenan waɗannan kuɗin, sai malamin ya tattara ya tattara ya haɗu da kai sai ce bawan Allah kai limami ne a ƙasar ku, to zan baka amana, ni ma amana ce aka bani, don haka ga kuɗin nan ka je in azumi yayi ka tara mutanen garinku ko mutanen angonku ko mutanen masallacinku ka rinka dafa musu abinci suna ci. Amma kar ka sake kai wani abu da waɗannan kuɗin sai wannan, don akan haka masu su suka bayar, na baka amana. Bai san ka ba, bai san sunanka ba, ba lallai ta ƙasa ka fito ba, yana da yaƙinin da ya ganka da siffa ta malanta, to sai tambaye ka kai malami ne kai limami ne? Eh to gashi ya saka yi. To abinda nake cewa idan ɗan tasi a Saudi Arabia zai iya daurewa ya ware naira 2000 ya bayar, ɗan tasi ne, me yasa kai da kake karɓan albashi naira 20,000 a shekara ba za ka iya ware naira 2000 kai haka ba?
me yasa kana karban naira 50,000 ko 300,000 ko 2000 kaza a shekara ba za ka wayar da naira 2000 kai haka ba? Yanzu jama'a kuna jin ma'aikatan gwamnati a Najeriya musulmi da za su rinka wayar da naira 2000 suna yin haka? Akwai wani masallaci da ba za a ciyar da mutane abinci ba a ƙasar nan? To ku je ku ga mutanen Sudan sun fi mu talauci, sun fi mu yunwa, sun fi mu rashin kuɗi. Amma a haka mutanen Sudan ku je ku ga alherin da suke a filin Arafa. Ranar Arafa sai ka ga rana ta fi zafi a ran, sai ka ga mutane na buƙatar ruwan sanyi. Mutanen Sudan sai su shekara suna tara kuɗi, sai sun sai su ɗauki hayar mota wadda take da freezer a cikinta, sai a je a sai ruwa a cika ta da shi, ruwan ya sanyi, sai a je a aje ruwan nan a tsakiyar filin Arafa motar nan. Alhaji ya zo wucewa sai su miƙa mishi, in ya ce a ƙara mai sai su ɗauko katan guda sai su bashi. Don duk filin Arafa ba inda za ka je ka sai da ruwan, duk inda za a sha shi ne kyauta za ka bayar, to je ka ka saya su aiki ne kawai. Kuma kai dai ko da za ka sha katan uku to ɗauki ka sha, an dai samu ladan. Me yasa ba za mu tarbiyyantu? Kun ga abin da nake nuna mana misalin shi ne, duk waɗannan abubuwan tarbiyya ne. To ya kamata duk mu rinƙa yin su jama'a. Yanzu in kuka shiga ƙauyuka suna can suna azumi, musulmi ne ƴan uwanmu, a nan ƙauyukan ƙasar Zazzau ko ƙasar Kano ko ƙasar Sokoto, duk inda kuka tafi kilomita kaɗan daga gari za ku samu ƙauyuka. Sai ku ga ba sa iya cin kaza, ba sa iya cin kaza, ba sa iya cin kaza da watan azumi. Ba sai a samu ana tara kuɗi ana zuwa ana iftaru sa'i. Wallahi jama'a, duk wanda yake bayarwa bai taɓa rasawa ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullum gari ya waye mala'iku guda biyu ne suke sauka suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah duk wanda ya bayar Allah ka mayar mishi, duk wanda ya bayar Allah ka mayar mishi, duk wanda ya bayar Allah ka mayar mishi. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Shi ne malam daga ƙarshe yake ce mana, so da dama za a ga mutum yana cikin damuwa da ƙuncin ƙirji saboda wata magana da aka faɗi a kan shi, ko kuma wata magana da ya aka faɗi wata baka a kan shi, ko wani aiki ko wani kuskure da ya. To menene mafita a kan haka? Mafita ya ce shi ne sai ka rinƙa tasbihi, kana godiya ga Allah, kana yin salloli, ka ci gaba da bautar Allah har mutuwa ta riske ka. العلاج الذي نزل به الوحي لإزالة ضيق صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنتي ورنن شيني ما قدن دي سوكا وحي يسوكا دشيد من قسر ودع النبي ونن قنشن كرجي وهو أيضا العلاج لكل من يواجه ضيقا في صدره ونن إرم ما قدن نع النبي شيني ما قدن دون ون دي كي بسكنت قنشي أكرجنشي في وقتنا الحالي a cikin wannan zamani da muke ciki. A cikin wannan zamani da muke ciki, musamman kai in mai kallon talabijin ne, musamman in mai sauraron rediyo ne, musamman kai makaranci ne a intanet ko jaridu, to kullum kana cikin ƙuncin ƙirji wanda in ba kai a hankali ba ma sai ka samu hawan jini ko ka samu bugun zuciya. Saboda duk inda aka nuna maka a talabijin kaga ana kashe wasu mutane zai ga musulmi ne. Musulmi ake ƙona gidajensu, musulmi ake rusawa. To wannan irin ƙuncin da musulmi suke ciki a yau, Allah ba shi da wani magani sai komawa ga Allah da tasbihi da godiya ga Allah da kuma dagewa tukuru dangane da ibada. Amma duk wata dabara to ba za ta ɗaure kaya ba. Sannan ka duba a yau, kididdiga ta nuna duk duniya babu ƙasar da ta fi ƙasashen musulmi arziki. Ƙasashen musulmi su ne suke da arzikin da ƙasashen kafirai ba su da shi. Amma kuma talauci da yunwa da cututtuka da ƙasƙanci a ƙasashen musulmi yake. Ko kun fahimci haka? Yanzu idan ka tafi ƙasar Makka aikin hajji, ko ba aikin hajji ba, kashi 99 na masu yin bara da dako ‘yan Najeriya ne. Kashi 99 na area boys da ke cikin garin Makka, musamman Shara Mansur, ‘ya’yan Hausawa ne, ‘yan Najeriya. Za ka ga ‘yan Sudan,
za ka ga 'yan Senegal, za ka ga 'yan sauran ƙasashe, yana nan yana karatu, yana neman kuɗi, saboda gwamnatin ƙasar ba za ta ba shi dama ya yi jami'a ba, don shi ba a ƙasar yake ba. Da ya gama secondary sai iyayen su tura shi ƙasarsu ta Sudan, sai tafi sai je karanta medicine ko pharmacy ko law, sai ya dawo maka sai zo sai kafa chamber. Sai kaga Larabawa sun fi patronizing ɗin shi, sun fi ƙaunar shi. Saboda me? Saboda na ɗaya a ƙasar ya rayu yana ƙarami, ya san al'adunsu, ya san su da kyau. Na biyu ya fita waje ya je ya yi wani ilimi, don haka yana da gogewa fiye da wanda yake a cikin gida. Na uku yana jin yaransu, in sun ɗauke shi lauya a kotu zai iya zuwa yi musu aiki. Idan shi likita ne baya wasa, saboda ya san ba shi da wata hanyar da zai samu sai wannan, gwamnati ba za ta ba shi ko kwabo ba. A daidai lokacin da sai ka je ka ga sa'o'in wannan ɗan Sudan ɗin da suka gama makarantar secondary tare 'yan Najeriya, su kuma sun waye gari, sun zama su ne 'yan dako, su ne masu gadi. Dole ne mu gyara. Bai kamata a ce irin yadda Allah ya jirgi arziki a wurinmu ba. Mu muke da ƙasar noma yanzu, in kuka dubi Najeriya yanzu a Niger Delta ba su da 1% na ƙasar noman da muke da ita a nan. Ɗan abin da suke da shi ɗin kuma shi ne man fetur yake malala, yana lalata musu. Ba sa samun irin kifin da muke samu a nan. Yanzu kifi ake ɗauka tun daga kasuwar Baga ko daga Maiduguri a kai shi Asaba. Asaba tsakiyar Niger Delta ne, Delta State ɗin ma kenan. Me yasa yake tsada? Sai a siye shi nan naira 4,000, sai a je a siyar da shi can naira 17,000. Amma fa suna da kogi, amma man fetur ya biya karkashe kifaya. Sannan ku duba, tun da aka haife ka ake ɗiban shanu daga nan ake kaiwa can, ba a taɓa cewa shanu sun ƙare da mutanen Lagos da Abuja ku yi haƙuri ba na ba shanu. Haka ne ko ba haka ba? Daga nan ake ɗiban tumatir da tattasai da albasa ake kaiwa. A nan ne ake sai da kashin tumatir. In ka tafi Lagos ƙwaya ɗaya za a ga wani lokacin ana cinikin shi. Tumatir ƙwaya ɗaya kaza, albasa ƙwaya ɗaya kaza. Kifin ma haka ake cinikin shi ƙwaya ɗaiɗai ba kashi ba. Amma a daidai wannan lokacin mu da ke noma tumatir da tattasai da albasa, mu da ke da shanu, mu ne muke noma waken da ake kai musu, mu muke da kaza, mu muke da kaza. Amma kuma mu ne za ka samu mu ne muke musu gate man, mu muke gadin gate, mu ne za ka samu almajirai, mu ne za ka samu cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. Me yasa? Musuluncin da muke neman haka, akwai matsala ne tattare da mu. Yanzu ka duba, an ka kewaye garin nan da tantebur guda biyar fa, kana bi kwararo-kwararo kana ɗiban matasa da ba su da aikin yi. Kafin ƙarfe 10 na safe ka cika tantebur guda biyar, ba su da aikin yi ne, kuma ba su san ina za su je ba. To ba, amma an kace musu ku zo za a buɗe muku gona wadda za ku rinka yin aikin kiwon kaji ko kiwon dabbobi ko noma, sai gayu ya ɗaga kai ce, kai haba ina abos kai kai gana gaba ta yi noma, ai ni ban taɓa iya noma ba. To amma wannan noman fa mahaifin shi zai fito yau a zo a dafa abinci kuma ya ci, kuma ya fito yana ɗaga kafaɗa. To gaskiya jama'a, sai mun gyara abinda wannan magana tamu take nufi shi ne, gaskiyar lamari dole ne al'umma su zama productive. Musulunci da ya ce a haifi 'ya'ya da yawa ba yana nufin a haifi 'ya'ya da yawa ne a watso su kan titi ba, yana magana ne akan adadin 'ya'ya, adadin jama'a shi ne yawan productivity. Yanzu ku duba ƙasar China, ƙasar China 'yan primary school nata kawai sun fi 'yan Najeriya yawa gaba ɗaya, 'yan primary kawai.
amma kuma kowa yana karatu ne da laptop computer a gaban shi, kuma provided by the government, gwamnati ce ta bayar. Sannan a ƙasar China ba su dogara da aikin gwamnati ba, da me suka dogara? Da kowa ya kirkiro abin da zai yi. Don haka sai ka ga duk abin da wata ƙasa ta kera sai a ce akwai irin na China, kuma duk abin da ka shiga da shi China kana zuwa za a samu waɗanda za su kera maka ko da a ina aka yi shi. Don haka kun ga har kullum ba a ganin yawansu ya zama musu matsala, a ce suna da adadin marasa aikin yi kaza. Amma mun ku duba a nan yanzu, duk waɗannan masu mulki da suke kukan an yi zaɓe, an yi hayaniya, an yi amfani da matasa, abinda za ka ce a mulkin baya da suka yi, wacce gudunmawa ce suka yi wa matasan don saman musu da aikin yi? Babu. Babu. Tushe sa da zaran matsala ta faru, zaɓe ya iso, su ɗinnan su ne suke ɗibo waɗannan matasa, su za su yi sata akwati, waɗannan su za su yi kaza, waɗannan su za su yi kaza, waɗannan su za su yi kaza. Su kuwa da za ka gamsar da su ba za su gamsu ba, so da za a kira shi a bashi 2,000, yaushe rabon shi da ganin naira 2,000 aljihun shi. Amma ya manta a daidai lokacin da wannan ɗan siyasar yake miƙa mai baran dani, yana cewa duk wanda yake babu ba ka batsa shi. ‘Ya’yan shi suna Malaysia, suna Masters, wasu suna London, wasu suna Holland, wasu suna kaza, suna can suna karatu. ‘Ya’yan shi na dawowa, ba za su zo nan garin da aka zaɓe shi a matsayin sanata ko gwamna ko shugaban ƙasa ba, sai su wuce Abuja. Sannan an samar musu inda za a ɗauke su aiki, shikenan. Madadin an zo an ce muku ku zo za ku yi kaza za ku yi kaza, ku ce ba za mu yi ba, inda gaske kuke ku ba mu wannan kuɗin mu je mu shiga makaranta, ku ba mu wannan kuɗin mu je mu nemi jali, ku ba mu je mu yi kaza. Duk matasan da aka yi amfani da su aka gama hayaniya, duk da aka gama na siyasa, yanzu ka je ka binciki cikinsu akwai wanda yake da shadda ya dubiyar da zai riga sallah da ita yau saura kwana 26 sallah insha Allah, ko amma ba shi da kuɗin da zai dinka rigar sallah. In ya je kofar gidan wannan kuma sai mobile police ya kore shi, shi tafi ba ma san ganin ‘yan iska, dake shi da gindin bindiga shi kenan a kore shi. Amma kuma wani zaɓen ya zo sai a sake nemo shi. Allah ya kiyaye. Malam ya ce al-mabhathul khamis موقف قريش من الدعوة بعد الهجرة بعد الجهر بها. موقف قريش من الدعوة بعد الجهر بها. كركم أن تعملنا مدن تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوقت ليفار وأذي أبيني ينا طيعوا أقفر كعبة ينا طيعوا أول متاني يكرن تامس القرآن yayi musu sharhi yace Allah ya isar mushi da sako kaza a cikin jama'a. To wani matsayi ne Quraysh
wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ana
wannan
babu shi da addini ka sa musu tafsiri kwana biyu a mako sauran kwana biyu za ka biya kuɗin haya da gara ta shi al-mabhath ar-rabi' الدعوة الجهر بالدعوة بعد ذلك مكذبين
قريش
تقرية أو جن دعوة
صلى الله
عليه وسلم ونبعض الجهرية أو جن دعوة لكم أعلمين شئتهم بكي تترد حتى إن شاء الله
يا بار دعوة
دعونا منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
دون أن فهموا سوى أن دسوك قدات سونا سنتقى تاسو واسن كونتا نعم فيسك أوكا كما سورا دعوين دسك فارا التي ظهرت في مكة وأن دسك بيّن مكة ثم لم تلبث أن انتهت وخبت وأن نجر
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أن نعفت لهم ما هو أنفد
سوء قريش هذا سكت أوكا إلن هكذا
مثل كلام زيد ابن عمرو ابن نفيل.
وانا متكرر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
ده اميه بن ابي الصلت وقيس ابن ساعده وغيرهم ده ودانسون ودانن متانن duk da kaje an fadi sun taba tayar da wasu tunani a makka suna kokarin siyada a cikin mutane amma kwana biyu sai su watsar sai su koma kuma su ci gaba da shantakewa tare da jama'a kamar shi na farkon nan Zaid ibn Amr ibn Nufay ya je ya shiga addinin kristani da ya dawo ya zo ya fara evangelism ya fara yawon ainihin wato farfaganda yana yada mishan sai mutanen makka suka ce da Allah ku rabu da shi ya kawai shirme kwana biyu shi kenan shi ma ya zama shi ya shiru to da suka ji annabi ya fara sai suka ce qur'ani shi sai bari ne muna nan din wani ma ya fara wani ma ya fara wani ma ya fara walakin lamma jahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi da'awatihi sai dai yayin da manzon Allah ya fara bayyanawa wa qama sallallahu alaihi wa alihi sallama yatahaddathu an ash-shirki wa ahlihi zo Allah ya miƙe ya fara bayani game da shirka da masu yin shirka wa yubayyin haqa'iq al-asnam kuma yana bayyana irin gaskiyar al'amari dangane da gumaka yace gumaka ba su ne alloli ba wa annaha la tatajawazu an takuna hijara yana cewa hadda aka saffaka su suka zama gumakan fa ba su da bambanci da sauran duwatsu la tamliku li nafsiha naf'an wala dharra ba sa iya amfana wa kansu komai ba kuma sa iya cutar wa kansu komai fadlan an tanfa'a aw tadurra ghayraha balle su amfanar ko su cutar da wani abin duk da bai amfana wa kanshi ba bai cutar wa kanshi ba ba zai iya amfana wa wani ba balle ya cutar maka saboda haka annabi ya ta musu wa'azi akan haka lamma waqafa sallallahu alaihi wa alihi sallama hadha al-mawqif yayin da manzon Allah ya tsaya a irin wannan matsayin yana wa'azi adrakat quraish an hadhihi ad-da'wa laysat kasabiqatiha sai quraisha sun gane gaskiya fa irin wannan karatun na Muhammadu ba iri ɗaya ne da sauran wa'azozi da aka yi min tilka ad-da'awati allati yatahaddathu ashabuha an al-adyan sai suka ce ba iri ɗaya bane da waɗancan wa'azozi da aka fara yi da ana magana dangane da addinai wa inna ma da'awatun bada'at tadkhulu kullu manzili sai sai gane cewa wannan da'awar fa kafin ka ankara ta shiga gidanka kafin ka ankara matarka ta dauka kafin ka ankara danka yayi nisa akai sai suka gane bambancin haka amma wancan yanzu kamar shi Zaid dan Amr har ya gama evangelism nan gaban Ka'aba zai zo yana takada kacau-kacau din shi ya aja cross yayi duk abin da zai ba wanda ya taba kula shi ko dan shi bai bi shi ba to sai ga daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ga hamshakin attajiri irin Abubakar ya bi ga babbar yar kasuwa irin Khadijatul Kubra ta shiga kafin a tafi da nisa ga irin su Umar ga irin su Uf Abdurrahman ibn Auf to sai ga gane abun nan fa gaskiya ba iri ɗaya ne da wancan ba wancan ya zo ya gama kaɗa-kaɗan shi duk ƙararrawa ya kaɗa ya aje cross ya faɗi ya tashi ba wanda ya kula shi wannan kafin shekara guda ga manyan gari duk sun shiga sai sai gane to ba iri ɗaya ba ne yasri asaruha tasirin wannan da'awa yana tafiya yana malala kama yasri ma'u fi aghsani shajar kamar yadda ruwa yake kwarara a rassan bishiya haka da'awar take wanda ya fi kowa kiyayya da wa'azin annabi sai ga dan shi ya ji sai matar ta ji haka aka rinka yi shine abin yana kwarara kamar yadda ruwa ke malala a cikin rassa na bishiya ka duba da kyau ka gani za a zubo ruwa daga saman bishiya amma sai ka ga babu reshen da ba zai shiga ba haka ko ake wa wa'azin kun ki wa'azin eh kana shiga gida za kai zagi sai ka gama taka ta ce a ni ma da zina je wuri abinda kake fade ƙarya ne kai baka je ba kana can kana shan burkutu mumin je baka ce ba haka aka yi ba haka aka rinka jayayya to sai suka ga abu ya fara zama matsala wani dattijo ɗaya yake da su guda uku kafin ya ankara
gaba ɗaya su sun shiga addinin musulunci, shi kuma yana nuna ta kumfar baki. Amma da yake masu hikima ne ba zai sun ce sun musulunta ba, ba su hana shi bauta gunkin shi ba, amma kullum gari ya waye sai wa gunkin wanka shafe shi da mai, ya kawo kaya ya sa mai ya fesa turare, sannan ya faɗi sujuda sai ya fita harkokin shi, sai sun tabbatar ya tafi, sai su ɗauke gunkin a yadda yake ɗin nan, sai su kwantar da shi a bola, sai su dawo gida su zaman su. In ya dawo yana bambamin faɗa, ina Allah na ina kwakwa da ni, sai ya yi musu cigiya su ce ba su gani ba, faruwansu ba su gani ba cikin matsuwa. Wato matasa ya kamata ku gane, akwai inda ake dafa mutum da ruwan sanyi fa, ruwan sanyi yana dafa mutane, ba sai an yi hayaniya ba nan. Gunki a cikin lumana ba su ɗauka sun dankara shi da ƙasa suke yau sai dai a yi bala'i a gidan nan ba, ya fita ya gama sujuda sai su ɗauke sun je su aje a bola, a yadda yake ɗin da man shafawa da turare da takalmi da rawani sai su aje shi a bola. In ya dawo ban bambamin faɗa sai je sai ya ɗauko shi a bolan nan, yazo ya shashare shi, shashare shi, ba shi haƙuri ya sujuda. Haka kullum yake rana ta ɗaya, ta biyu, ta uku, rana ta huɗu sai fusata, da ya je ya ɗauko shi sai ɗaga sama sai dankara da shi da ƙasa, ya ce baka da wani amfani, kullum ka kasa kare kanka, kullum sai na je na nemo ka, kullum sai na nemo ka, to ni ran da na ɓata ya zai nemo ni. Kun fahimta jama'a, shi kenan. Sai suka zama da shi suka ce to dama dai baba mun sa maka ido ne, baka ga mu ba ma biye maka ba, ba ma yin in da ka iya. To mu kaji inda muka shiga, sai ce ni ma ku kai ni. Ina fata an gane. To haka al'amarin ya rinka kasancewa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Anan za mu saurara sai Allah ya kai mu gobe, za mu ci gaba insha Allah. Muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allah ya taimaka. Khairan insha Allah.